إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya mai albarka safiyar ranar talata 15 ga watan Ramadan hijira na da shekarar 1442 wanda ya dace da ranar 27 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2021 a wannan masallaci na Juma'a dake garin Dakaci a Zaria domin tattaunawa da ƴan uwa iyayenmu mata a cikin jerengiyar wato muhadarori waɗanda aka tsara su don watan Ramadan kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya ambata matashiyar wannan tattaunawa ita ce ko akwai allurar rigakafi a musulunci to tsakani da Allah ni ina da reservations ina da musan me ce musu da Hausa ba ina da wasu ina da wani tsokaci Allah sa wasa ta wata ina da wani tsokaci game da wannan maudu'i tun farko ni ba masanin ilimin kiwon lafiya bane ba ni da rabo kwata kwata a ilimin kiwon lafiya amma ina yin bincike a cikin ilmomin addinin musulunci da larabci watakila zan iya magana ta ɓangaren abin da ya shafi musulunci amma ta ɓangaren abin da ya shafi kiwon lafiya ban da cewa akan wannan matsala don haka za a ji cewa duk magana da zan yi game da kiwon lafiya to zai shafi abin da yake da alaka da addinin musulunci ne da dan abin da na iya sani ko na iya tunawa idan ana son a tattaunawa mai tsayi kuma mai gamsarwa game da abin da ke da alaka da rigakafi to dole sai an nemi masani akan wannan harkar ta yiwu ya zama masani akan harkar kuma masani akan addinin musulunci wannan zai iya yana da fuffuke biyu ko kuma a haɗa masana da wanda suka san addinin musulunci da wanda suka san kiwon lafiya sai su haɗa ƙarfi da ƙarfi su yi bayani a kai na ga wannan zai fi ba da wato sakamako mai kyau kuma musamman muka lura da cewa wannan ƙadiyya ta rigakafi tana daga cikin mas'aloli da ake da rigima a kansu wanda akwai ja-in-ja akwai saɓanin ra'ayi akwai zargin juna akwai mummunan zato game da abin da ke cikinsa tun wajejen shekara ta 2004 wannan rigima ta fara tashi a ƙasar nan a lokacin da wasu daga cikin shugabanni kamar gwamnoni na wannan yanki namu na arewacin Najeriya suka fara bayyana cewa ba za su yarda a yi wa al'ummarsu rigakafi musamman na polio a lokacin aka kafa wasu kwamitoci aka yi wasu bincike har zuwa kasashen waje an sami wasu masana daga nan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria irin su Professor Haruna Kaita irin su Professor Rafin Dadi suka yi bincike suka tashi kuma fito da sakamakonsu sai sakamakon ya bambanta a yayin da Rafin Dadi a nashi binciken ya ce ya tabbatar da maganin bai da matsala shi kuma Professor Haruna Kaita ya ce lalle maganin na akwai matsala kuma dukkanin su masana ne daga nan sai aka rabu gida biyu daga nan sai aka rabe gida biyu sannan aka zo a Supreme Council for Sharia wata hukuma mai zaman kanta wacce take kula da al'amuran addinin musulunci ita ma ta fito ta goyi bayan cewa lalle bata yi da wannan allura ba gwamnonin wasu jihohi a arewa suka yi declaring cewa ba za su yarda ai ba aka yi ta rigingimu dai shekara da shekaru ina jin dukkan ma'anan mun san wannan rigingimu galibinmu da wayenmu da girmanmu kuma 'ya'yanmu ne ma aka taimawa wasu kuma hala suna 'yan mata su ne ma jami'an allura su suke yawo da dan buhunsu ko dan kwalin da ake raba musu suna bi kauye-kauye anguwa-anguwa suna diga wa mutane wani wurin a kore su wani wuri a zage su wani wurin su zubar ina jin a cikin mu na akwai wanda suke wannan aikin su ma dai suna yi ne kawai don su samu kudin su ko ba haka ba to da haka kun ga rigima ce tsohuwa sannan kuma akwai rubuce-rubuce da masana suka yi an rubuta bincike iri daban-daban an gabatar da takardu masu yawa an tattauna akai babban malaminmu malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ya gafarta mishi da shi da wancan professor Haruna Kaita da professor Ibrahim Ahmad Aliyu a cibiyar mu ta ilimi ta Darul Ihsan Salafiya sun gabatar da jeren giyar makaloli akai wanda su ma suka tike akan cewa lalle ba su yarda da wannan allura ba akwai kuma a ɗayan bangaren akwai kuma wasu masana da suka yi ta maganganu suka yi ta rubuce-rubuce suka tabbatar da cewa lalle alluran nan da ake yi tana da inganci kawai an samu matsala ne tsakanin kimiyya ga abin da ta ce da kuma mutane inda hankalinsu ya raja da kuma dama akwai wani theory cewa shi ilimin kimiyya kadai bai iya tabbatar da gaskiya a aiki da ita sai in ta dace da abin da ake cewa common sense wato akwai conflict akwai rigima kullun tsakanin abin da aka sani a kimiyyance da abin da mutane suka yarda da shi bari muku misali yanzu akwai abubuwa da dama ku iyayenmu mata da kuke haihuwa wanda idan kun je asibiti za su ce muku to ayi kaza ka ayi kaza ai wa jariri kaza ka ai mishi kaza amma har yanzu ba ku yarda kuna yi ba za ku ce ƙarya ne zalunci ne in aka ce ka a ba jariri ruwa sai bayan wata shida ilimin kimiyya ya gano cewa jariri baya buƙatar ruwa sai ya yi wata shida za ku ce ina wannan wani irin mugunta ne to kun ga wannan abin da kuke faɗa shine common sense abin da kowa ya dade shi wancan kuma shine abin da ilimin kimiyya ya dade shi idan ba kokari aka yi aka gamsar da iyaye mata suka yi da wannan ba za a taba aiki da wannan ilimin ba ba haka bane idan aka samu wata iya ta danyi boko tana so ta gwada wannan abin da uwar mijin da mahaifiyar ta zasu tare su yi mata tatas a ce mata ke ma sai da kika sha ruwan nan zaki zo ki ce ba zaki ba yaro ruwa ba baki isa ba za su kwace yaron su dudula mishi ruwa ya sha to haka abin yake za su ce a yi kaza ka a yi kaza suna faɗa misali su ce kar a yi wankan jego ko ba suna gaya muku ba kun fasa yi ba ku fasa ba saboda kuna ganin wankan jego nan lallai yana da amfani gare ku to haka wannan abun yake wannan rigima tsakanin kimiyya da common sense game da al'amarin allura ita wannan musamman alluran oral vaccine na polio to da haka ni ba zan yi magana akan wannan ba harka ta bace amma zan yi magana akan abinda musulunci ya tanada na kiwon lafiya sai mu ji shin daga cikin haka akwai abinda ake ce mai rigakafi din to da za a tambaye mu a ce meye ma'anar kalmar rigakafi bari mu fara daga nan kalmar rigakafi na duba wasu kamusai na Hausa akalla guda biyu dan bin sawun mai Bahaushe ke nufi da rigakafi kamus na farko shine wani kamus da wani a Bature ya rubuta mai suna Reverend G.P. Vagri ya rubuta shi tun a shekarar miladiya ta 1993 wanda masani ne akan ilimin Hausa farfesa ne na ilimin Hausa a jami'ar London ana shi bayanin yana cewa rigakafi wato shine wani magani da ake yi na siddabarin tare wata cuta su kuma a cibiyar nazarin harsunan Najeriya da ke jami'ar Bayero a Kano a shekarar hijira a miladiya ta 2006 sun fitar da wani sabon kamus na Hausa wanda ya samu karbuwa kwarai a duniyar ilimi wanda malamai ne da dama suka tattara suka yi shi karkashin jagorancin babban editor da ake cewa Professor Bello Sa'ad. To a cikin nasu bayanin suka ce abinda yake nufi da rigakafi shine yin maganin cuta kafin afkuwarta. Ina ji wannan yafi dacewa da abinda duk kwalamu suke zuwa. Yin maganin cuta kafin afkuwarta. Shi ita asalin kalmar kalmomi ne guda biyu, akwai riga akwai kafi. Sai aka hada suka zama kalma daya. Kamar da ake cewa misali gaba gadi. Ko mun gane? Kafi ba Hausa na nufin kafi shine tsari. A da idan aka auro mace to sai aka ga ana tsammanin za ta yi kiyayya da can shekarun baya sanda yake ma yaya aure suna ɗan kankanana bata san mijin ba hada su kawai za a yi. Idan aka hada galibi yayan a wancan zamani ba su da shekaru ko wayewar kai ko taurin kansu ce ba su yadda ba za su yadda. Amma ana yin samun ɗaiɗaiwa watan ta je gidan bayan da ta yadda a farko dai ba ta iya yin takaddama amma in ta je gidan ta ga mijin bai yi mata ba to wata tana nuna ba za ta yadda ba sai ta fara abin da ake cewa kiyayya kuma kiyayyan a lokacin kawai shine za ta fara guje-guje sai ta gudu ta tafi gidan kawarta gidan kakarta gidan dangin su a can wani gari a je a kamo ta a dawo da ita daga baya har ta hakura na san duk iyaye musu san wannan ko shi ake cewa kiyayya. To sai mijin ya je ya samu wani mai magani ko dan tsubu ko boka ko wani wanda yake bayar da wani asiri sai ya bashi wani asiri sai azo sai a kafa asirin a kofar ɗakin ta ko a bakin gadanta to an kafe ta kenan shi ake ce ma kafi. Ana yi ma mata, ana yi ma dabba, ana yi ma abin hawa, ana yi wa dukiya, ana yi wa gona da sauran abubuwa na tsafa-tsaface waɗanda da Hausawa suke yi. A yanzu galibi wannan abun ya yi sauƙi saboda yaɗuwar ilimi na addinin Musulunci da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaɗuwar ilimi na tauhidi. Alherin Allah ya kai ga ƙungiyar Izala da sauran malamai na sunna waɗanda suka yi ta wannan aiki na wayar da kan al'umma. Galibin musulmi yanzu sun nisanta da irin waɗannan al'adu kuma wanda suke yi ma za ki ga suna yin sa a ɓoye ne. Wanda a da a irin wannan gari ne da kace za a iya samun bokaye kamar guda 20 watakila, amma watakila yanzu bai fi a samu guda biyu ba kuma halarsu ma a ɓoye suke suna jin tsoro ba sa bayyana kansu. Amma da inda kika ga ana buɗe shagunan provision ana sai da fiya wata da madara da magi haka ake buɗe gidajen tarban masu neman tsayi. To wannan kadi din to idan kai kuma kana so ka wuce ka riga wanda ya kafe ka to sai kai riga kafi kuma gani sai kai magani kafin ya maka magani shine ma'anar riga kafi wato mutum ya tsare kanshi kafin a tsare shi ko ya samu kanshi mafita kafin a tsare shi wato ya yi kafi kafin a yi mai kafi kuma gani kamar yadda ake cewa misali riga malam masallaci da aka riga din na nufin kai kafin a yi ma ma'ana yanzu ke uwar wannan yadda aka yi mata aure idan ba kya son auren ke ma sai ki gaggawa kafin mijin nan ya je ya kafe ta ki kuma yake tafi gunna ki malamin sai ya sa ma mijin sai ya shiga tsakanin su sai mijin shi ma sai ya kita sai ya saki ta. Wannan muna so mu tarihin kalman ne bayan muna cewa a je a yi bane ba kyau to wannan a Hausa ke har ila na tambayi wani ƙwararren malami masanin ilimin al'adun Hausawa a nan jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sunan shi Dr. Muhammadu Rabi'u ya bani waɗannan bayanai kuma yana da marubuce-rubuce akan abin da ke da alaka da irin wannan. To a yaren Ingilishi suna cewa vaccination ko kuma immunization waɗannan kalmomi guda biyu su ake amfani da su duk da ana amfani da su su wakilci juna amma dai suna da ɗan bambancin ma'ana. Yi wa mutane allura ko ba su magani su sha domin a tsare su daga wata cuta da ake tsammani shine vaccination. Abinda ke faruwa na samun garkuwar jiki za ta hana cutar shi kuma shine immunization, ma'ana sakamakon shan waɗancan magunguna sai jiki ya samu immunity, ya samu tsari da kariya. Shi za ki ga idan an haifi yara ƙanana ana musu jerin giyar allurai na rigakafi tun daga ran da aka haife su, a yi musu BCG, a yi musu kaza bayan mako shida, a yi musu kaza bayan wata uku har zuwa wata tara. Za a ce an yi lamba, an yi wane ne, an yi meningitis, an yi kaza, an yi kaza. Waɗannan duka ana yi ne da tunanin a kare waɗannan yara daga cututtuka waɗanda ake tunanin suna da yawan yaɗuwa tsakankanin yara, mura, zazzabi, kaza 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 da makamantansu. To idan an gama alluran, abin da ke biyo baya shine ake ce ma immunization, wato process din. Yaro daga nan ko yarinya karami ya samu kariya ko ta samu kariya daga wannan abubuwa da ake tsammani za su iya aukuwa da su. Yaren Arabiya ana ce ma rigakafi al-liqah, al-liqah ko at-talqih, shine dai wato bayar da magani don tsari game da cuta da ake sa ran za a samu. To idan muka yi magana game da shin ko akwai rigakafi a musulunci, ina so na faɗan mana wata magana mai muhimmanci ƙwarai da gaske, cewa musulmai sun riga turawa sanin rigakafi. Musulmai sun riga turawa sanin rigakafi, wato wannan abin da ake yi na ba da wani magani don kare wata cuta da ake tsammanin zuwanta, to al'ummar musulmai sun riga turawa. Akwai wani bayani da ke tabbatar da cewa tun a wajen shekara ta 1717, fiye da shekara 300 kenan a yanzu, akwai wata mata mutumiyar Ingila wadda ake ce ma Lady Mary Montagu, wadda ta rasu ne a shekara ta 1762 miladiya. A lokacin ta bar ƙasar Ingila ta je ƙasar Turkiya, a lokacin daular musulunci ta Uthmaniya, ta Uthman Empire. Wannan daula ita ce khilafa ta musulunci ta ƙarshe a tarihin duniya. Wannan mata Baturiya mutumin Ingila ta je waccan ƙasa, ta je ta koyi aiki da sana'a ta yadda ake rigakafin cututtuka, kuma ta dawo ƙasar Ingila ta ci gaba da koyar da wannan abu. An tura ta musamman ta je ƙasar musulmai, cibiyar daular musulunci ta Uthman Empire, ta je ta koyo sana'ar irin wannan aiki ta dawo. Sannan kafin wannan lokacin a daular musulunci ta Spain, wadda an kafa ta ne a cikin ƙasar Turawa, likitoci musulmai suna da ilmomi a lokacin na abin da ya kama da rigakafi ɗin. Don haka Turawa na zuwa daga ƙasashe daban-daban suna koyan irin waɗannan ilmomi a wurin likitoci musulmai don su koma ƙasashensu su aiwatar da su. Don haka akwai dalilai masu ƙarfi da ke nuna cewa musulmai sun riga Turawa sanin abin da ake kira da rigakafi, wato yin maganin cuta kafin aukuwata. To musamman kuma idan muka tsaya muka kalli tsarin da addinin musulunci yake a kai da irin koyarwarsa da abubuwan da musulunci ya tanada don tabbatar da lafiyar mutum da ainihin kiyaye lafiyar mutum, za mu ga wannan a fili. Madauki hadithi daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanda Imam al-Bukhari da Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad ibn Hanbal su rawaito wannan hadisi ga baki ɗayansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ni'ima guda biyu akwai mutane da dama ana yi musu sammatsi, wato mutane suna yin fargajjaji game da wasu ni'imomi guda biyu. Annabi ya ce wannan ni'imomi guda biyu su ne lafiya da kuma samun dama. To akwai maganganu da yawa akan ma'anar wannan hadisi da muhimmancin sa, amma mu abin da yafi damun mu anan a wannan mahalli game da wannan shine, annabi yace ni'matani, a riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal yace ni'matani min ni'amillahi, ni'imomi guda biyu daga cikin ni'imomi da yawa da Allah ya mu mutane. Allah ya mana ni'imomi da yawa, har Allah yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan adam bai isa ya kididdige ni'imar da Allah ya masa ba, bai isa ba. To daga cikin ni'imomin akwai wasu guda biyu wanda muke fargajaji, wannan Hausa ta Allah sa an gane ta, wato wanda muke makara ba ma gane muhimmancin ta sai ta kau, sai a makare, wanda muke yin nadama cewa ba mu tsaya mun ci moriyar ta ba. To kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira lafiya da suna ni'ima, wato baiwa ce da Allah yake wa mutane. Shi yasa Larabawa suna wani karin magana suna cewa ita lafiya wani kambu ne akan masu lafiya, babu mai ganewa sai mara lafiya. Mara lafiya shi kadai ke gane falalar lafiya. Ina tsammanin duka malaman ta mai rashin lafiya, ko dai ɗan zazzabi ko masasara ko ciwon ciki ko kumburin ciki ko dai wani iri ne, daga kankani har zuwa mai yawa. Sanda baki da lafiyar nan ki tuno yaya kike ganin falala na lafiya, in ji kaga cewa ga mutane suna ta harka su kai su kawo su ci su sha su yi dariya su yi murna su yi bacci su tashi, ke kuma kina kwance kin kasa ci kin kasa sha kin kasa motsi, sai an kwantar sai an tayar, ga zafin zazzabi ga zafin ciwo ga tsoron me zai kai ya kawo. A lokacin in wata ta shigo gidanki da sunan ta bo gaishe ki, ya yake ji a ranki kice oh wance ko ta more ki kin ga lafiyar ta lau wallahi, ta yi kin bi ta kudi kin bi ta arziki kin bi ta gata, da kudin da arzikin da gatan ba za su iya baki lafiyar ba. Wataƙila ita ba ta da ko sisi, ba ta da gata, ba ta da kowa, amma Allah ya bata lafiya. To dan haka mara lafiya mai jinya shike gane amfanin lafiya, shike gane cewa da gaske lafiya ni'ima ce. Wannan hadisi yana nuni zuwa ga cewa lalle lafiya abu ne mai muhimmanci. Dan haka musulunci ya bada muhimmanci wajen kiyaye lafiyar da yaukakata da tabbatar da wanzuwata da kawo hanyoyin kare ta da hanyoyin magance cuta wanda suna da yawa. Daga cikin ababen da ke nuna irin muhimmancin da musulunci ya baiwa lafiya, akwai umarni da musulunci ya yi da cewa a yi tsafta ta jiki. Tsaftar jiki a musulunci ba wai abu ne wanda yake mai sauki ba, a ibada ce. Tun daga kan alula, ku duba yadda aka alakanta ibada mafi muhimmanci ga musulmi bayan tauhidi ita ce sallah, amma aka alakanta ta da alula. Ya allazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, ba zai yiwu ai sallah ba sai an yi alula. Wannan ibada mafi muhimmanci aka alakanta ta da ibadar tsafta. Duba yadda idan kika zo zaki fara alula, idan kin go wanke hannayenki ji ba irin dattin da ke zuba, sai ki kwatanta to wanda baya yin sallah wannan da tun yana tare da shi kenan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin musulmi wanda ke yin alola kullun sau biyar kamar kwatankwacin mutum ne da ke zaune a bakin kogi yake yin wanka kullun sau biyar. Annabi ya ce kuna jin wani datti zai makale a cikin shi, ba za a ganshi da datti ba, zai zama kullun cikin tsafta ne sibil kamar kifi. Tun haka musulunci ya alakanta ibada mafi girma da wani aiki na tsafta. Su kansu Turawa kafirai da suka tsaya suka nazarci alula, sai suka tabbatar da cewa lalle alula muhimmiyar ibada ce, shine sai suka kwaikwaya, sai ki ji ana cewa a yawaita wanke hannu.
ba ga ake cewa kullum da corona din ta zo mai ake cewa a wanke hannaye musulmi ba bukatar sai an ga mushi wannan kullum cikin wanke hannaye yake akalla so biyar din nan kullum sannan musulunci ya kara kawo ibada ta wanka da dukkan nau'o'in wanka na ibada sawabin na wajibi ne ko na sunna ne ko na mustahabi akwai wankan da yake wajibi ne irin janaba da haila da biki da irin wanda yake yi magawa akwai wankan da yake mustahabi ne kamar wanda idan mutum ya wanke gawa zai yi wanka akwai wankan da yake sunna ne kamar wankan juma'a bisa zance mafi shahara tsakankanin malamai ma'ana dai a cikin rayuwar musulmi akwai wasu wanka iri daban-daban-daban waɗanda dukkan su ibada ne kuma musulmi babu yadda za a yi mako guda ɗaya daga cikin ire-iren wannan wanka ba su gitta cikin rayuwarsa ko da a ce mako guda baki haila ba baki janaba ba baki komai ba amma ranar juma'a sunna ce mai ƙarfi mutum ya yi wanka wannan wankar malamai suka ce ya shafi har waɗanda ba sa zuwa sallar juma'a kamar mata da ke zama a gida da yara da sauran masu uzurori ko magana sahihiya game da wankan juma'a da wankan idi ku ji wannan magana jama'a magana sahihiya game da su shine wanka ne na gayu ba irin wankan janaba ba ne wankan da ake so ki saka soso da sabulu ki dirza ki dirza ki sa soson wanke mai sunan shi dutsen goge kafa ki goge kaushi ki goge kaushi ki sa man wanke gashi ki murza ki murza ki saka dryer ko ki bushe gashin nan wato wankan gayu ne ba wanka ne irin wankan janaba ko wankan haila wankan tsarki daga haila ko wankan tsarki daga biki ba abinda yake so shine mutum ya wanke dattin da ke cikin sa alal aqalli a ce sau ɗaya a mako balantana ma ba na za a kowane musulmi da a yanzu yake bari sai mako guda ya wanka sai dai shi ne addakala sarkin datti a iya samun maza masu irin wannan kazanta amma dai ban da mata gaskiya saboda mu maza muna da irin wannan kazanta za mu iya yin ta kwana da kwanaki musamman wanda suke ayyuka na ƙarfi ko masu tafiye-tafiye direbobin motoci da sauransu wani zai iya mako guda ma bai ga ruwa ba ruwa bai gan shi haka zai dinga tsani kamar kwanakin tuwo Allah shi kyauta to kun ga wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin da musulunci ya bai ma tsafta ta fuskar alola da wanka da kuma alistinja tsarki in an yi fitsari ko an yi bayan gari ba haka nan ake tashi sai an wanke sai an gyara jiki an tsaftace shi sannan hannunki da kika taba wannan najasa shi ma sai kin tsaftace shi kamar yadda muka sani duk wannan kiwon lafiya ne saboda a cikin wannan defecation wato bayan gari da ke fita daga jikin mutum da fitsari akwai kwayoyin cuta da suke makalewa a cikin hannun mutum wanda kuma an gwada a kimiyyance cewa ruwa da sabulu kadai baya fitar su sai an goga a ƙasa din da aka koda banɗakin ki irin na ƴan gayu ne da ake yanzu wanda an sumunce shi ko ina an sanya mishi kwalaban na tires ko ina yayi kalkalkal kamar ɗakin amarya to ki yi kokari ki samu wani dan akwaku ko dan kasko ki zuba ƙasa a gefe wanda zaki dinga wanke hannunki ko kuma ki samu hand wash irin na ƴan gayu ko da ake shi musamman an saka wata madda ne matsayin ƙasa din wanda take wanke hannun yadda ya kamata da mutum zai yi bayan gari ya wanke bayan garinsa bai wanke hannunsa ba a zo a kara wannan hannun a jikin microscope wato na'ura mai girmama abubuwa za ki mamaki irin kwanciyar da ki gani a jikin hannunki to ki je kina cin farce kuma watakila ko ki je ki yanka latas ki yanka kabeji ki wanke wake ki wanke abin nan gero na kunu da sauransu duk wannan kwayan cutar ya riga ya shiga ciki to musulunci ne ya kula da wannan babu wani addini da ke da irin wannan tsarin ba musulunci ba sannan game da wanke hannu har ila yau tunda mun yi magana wanke hannu aka ce idan mutum ya tashi bacci kada ya tsoma hannun shi a cikin wani ruwa sai ya wanke saboda kiyaye lafiya idan mutum ya gobe ci abinci kada ya tsoma hannun shi a cikin abincin sai ya wanke saboda kiwon lafiya. Idan mutum ya taba wani abu wanda yake da datti, ya tabbatar ya wanke hannunsa. Idan mutum ya gama cin abinci, ya wanke hannunsa. Idan abincin nan ba mai maiƙo bane, babu laifi, ana iya gogewa. Duk waɗannan suna daga cikin wuraren wanke hannu a musulunci, tun kafin nasara ya ce a wanke hannu. Sannan musulunci ya kula da tsaftar gashi, gashi wanda dake kanmu. Musulunci ya kula da tsaftar shi, da tsaftar farce, da tsaftar sutura. Ba a yadda mutum musulmi ya bar gashin shi haka buza gaga haka kamar matacciyar bishiya ba. Musamman ku iyayenmu mata, wanda a bisa ɗabi'a kuna da gashi ne ku na mazaje. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda Allah ya azurta shi da gashi, to ya killace gashin. Kullum ki dinga wanke shi, kina tsefe shi, kina taje shi, kina alkinta shi. Dole ne mai gida ya sai kayayyakin da za a kula da wannan. Ko babanki ya dinga sayan kayayyakin da za a kula da gashin nan. In ba haka ba, to sai dai za ki aske shi. Ko kuma ki zama kwarkwata ya ɗi su. Duk ki kwarkwata ta dinga bin gashin ki da kanki da sutura ki gaba gida. To haka namiji shi ma, musamman Larabawa waɗanda suke da gashi da yawa, ba daidai ba ne a musulunci ba a yadda ka bar gashinka haka nan ba, babu kulawa. Saboda gashi ɗin nan yana iya tara datti, ƙura da datti da annakiya, kuma yana iya sababa wa mutum cututtuka iri daban-daban, tun daga ciwon kai da amo sani har zuwa ciwon ƙwaƙwalwa. Don haka ba a barin gashi haka nan a musulunci. Haka faratu, farce. Ba a yadda a musulunci mutum ya bar farcen shi ya wuce kwana 40 ba. Saboda datti na iya makalewa ƙarƙashin farcen nan, ragowar fitsari ko bayan gari na iya makalewa, ragowar abinci na iya makalewa ya riɓe. Sannan kin sake sa hannunki a cikin wani abinci, ko kin gaisa da wata, ko kin sa hannunki a cikin wani wuri, kin sake lalata wannan wurin. Don haka musulunci ya kula da waɗannan. Haka nan musulunci ya kula da tsaftar tufa, tsaftar sutura. Ba daidai bane a musulunci mutum ya bar kayan shi da datti baya wankewa, ko da kayan ba su da wato datti irin wanda za a ce datti ya yi baki, dattin jikinki ma kada ya yi sai sake wanke kayan. Sannan musulunci ya ja kunnenmu game da lalata ruwa da lalata inda ake samun ruwa. Ma'ana haramun ne mutum ya je bakin rijiya ya fitsari ko ya bayan gari, ko ya je bakin gulbi inda ake ɗiba ruwa ya fitsari ko ya bayan gari. Haramun ne mutum yana da ruwa a gida ya ɗauki wani abu na datti ya tsoma a ciki, saboda kada ya lalata ruwan, domin ruwa tushen rayuwa ne. Babu abu abin da muke faɗa da ruwa yake shi. Wanka da wanki da tsafta da wane ne da abinci, duka da ruwa yake. Ruwa tushen rayuwa ne. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Allah ya sanya komai ya zama ya rayu daga ruwa, tare da ruwa. Don haka musulunci ya haramta lalata ruwa. Musulunci ya yi tsinuwa akan wanda yake ɓata ruwa. Duk wannan dame ne don a kiyaye lafiyar mutane. Musulunci ya kula da tsaftar abinci, abinda za a ci. Don haka musulunci ya umarni da a dinga rufe kwano na abinci. Ba ma kwanan da akwai abinci a cikinsa ba, hatta kwanuka empty wanda ake amfani da su wajen abinci, idan an yi wanke-wanke, wannan kiba ɗin da ake yi abu ne mai kyau. Ba a so a basu su kwana a buɗe suna kallon sama. Ya tabbata hadisi na Ibn Majah cewa akwai wata rana a cikin shekara, ran da Allah yake saukar da cututtuka a duniya. Idan wannan saukan cutar ya dace da kwananki yana buɗe, sai a cika miki wannan kwanan da cuta. Kina ba ki ka ɗauke shi, kika kamfaci abinci ko ruwa kina sha, take kamu da ciwo a rasa kanshi, a yi ta wa alzumu shari. Nan ku kika zawa kanki. Ina fata muna ganewa. Da haka musulunci ya umarni da a tsaftace abinci ta fuskar rufe kwanukan, ta fuskar a dafa shi ya nuna. Sannan kada a ci da zafi mai cutarwa. Sannan kada a ci fiye da kima. Duk wannan kulawa ce da lafiya. Har ila yau a cikin addinin musulunci akwai hani game da wahalar da jiki, wahalar da ta iya raunatar da jiki. koda wannan abin da mutum zai yi ibada ce dan haka aka hana azumin sabu zarci mutum yayi azumi ya kishi ruwa ya zarce ya sake yin azumi ya kishi ruwa ya zarce yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan amma khususiyar sa ce kamar inda ya fara cikin sahih bukhari amma musulman musulmi an hana aka hana mai tafiya yin azumi cewa ya sauke sai in ya ga zai iya mai haila aka ce kace azumi saboda ta zubar da jini ba ta da ƙarfi in ta ƙara yin azumi za ta samu rauni mai yawa haka mai shayarwa in ba za ta iya ba haka mai jinin biki duk waɗannan aka hana su yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai yin qiyamul layli tsawon dare ba bacci ya hana su aliyu ya tabbatar da hana wadda aka yi wa Abu Dharr al-Ghifari wanda dan uwan shi ya masa da annabi ya rasu a abokantaka din nan ta musulunci duk wannan yana nuni zuwa ga ana so mutum ya ba jikin shi haƙƙin da jiki yake da shi kamar da annabi yake cewa fa inna li jasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi akan ka haƙƙin ka ci abinci kayi bacci ki huta kar ki wahalar da jikin wahalar wadda za ta raunata shi idan mutum yana wahalar da jikin shi fiye da abin da ya kamata na tsananin aiki ko aikin wahala to jikin zai yi rauni ba zai iya wani amfani ba haka nan musulunci ya gwada abin da ake ce ma sunanul fitra abubuwan nan guda goma waɗanda suke daidaita ɗabi'a aske gashin mara aske gashin baki asuwaki da tsarki da ruwa da shaƙa ruwa a hanci da sauransu waɗanda aka ambace su guda goma duk waɗannan ana yin su ne domin tsaftace jiki da kiwon lafiya yanzu mujarradin sheƙa ruwa a hanci da facewa da mutane sun san irin amfanin shi ba za su yi wasa da shi da haka nan ka zaki dinga ɗiban ruwa ki sa a hanci ki face domin shi ma hanci wata daba ce makwantar ƙwayoyin cuta to haka a gashin mara da gashin hammata musulunci ya ce a dinga saisaye shi kai wuce kwana 40 haka nan gashin baki haka nan asuwaki wanke baki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake cewa da ba dan kada na tsananta wa mata ba da na mai da yin asuwaki ya zama dole a wurin kowace alula da ya zama wajibi a har ila yau musulunci ya kalli wasu mutane wanda suke da wasu matsaloli sai ya dauke musu wata ibada saboda kada lafiyar su ta ƙara lalacewa kamar tsoho da tsohuwa waɗanda suka tsufa aka ce ba sai sun yi azumi ba wa alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin haka nan kamar da muka ambata matafiyi da mara lafiya aka dauke musu yin azumi a halin tafiya din da halin rashin lafiya sa rama daga baya kamar shaida fa'idatun min ayyamin ukhra kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra aka dauke musu yin azumi a lokacin da yake na ramadana matafiyi da mara lafiya sa yi daga baya sannan aka dauke man mai jinin haila da jinin biki saboda su ma suna da rauni sakamakon jini da ke zuba a cikinsu aka ce su ma sa rama daga baya aka kawo taimama ga wanda ba zai iya amfani da ruwa ba saboda ruwan yana da sanyi ƙwarai shi kuma yana da rashin lafiya ko zazzabi ko an yi mishi aiki a jikinsa irin na asibiti in yi amfani da ruwa zai iya tagayyara wani zai iya ma mutuwa an taɓa samun irin haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je yaƙi wani mutum ya ji ciwo a kai ya je ya nemi fatawar malamai wasu suka ce mishi sai ya yi alula da ya shafa ruwa a kan shi wannan ruwa da ya taɓa wurin ciwon sai ya shiga ƙwaƙwalwar shi sai ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu faɗa ƙwarai da gaske ya ce su suka kashe shi to da haka idan an mutum aiki a hannunsa ko a ƙafarsa ko a kansa ko a fuskarsa da bandeji maimakon ya ce sai ya jika wannan fuskar da ruwa ya samu matsala to shikenan sai ya taimama ta wadatar mishi haka wanda ga ruwan ba yi da wani ciwo a jikinsa amma ruwan yana da ɗan karen sanyi ana lokacin ɗari ko hunturu ba za ki iya amfani da shi ba aka ce to babu laifi a nan sai ki amfani da ƙasa ki taimaka duk wannan dan kiyaye lafiyar musulmi ne ina fata muna gane ba har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan shi mabambanta ya umarni da a guje ma mara lafiya wanda yake da cuta wanda take iya harbuwa firra minal majzumi firaraka minal asadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka guje ma kuturu irin yadda zaka guje ma zaki idan akwai wani mara lafiya a kusa da mu ko a gidanmu wanda yake da wata cuta wanda an sani a ilmance cewa wannan cutar tana da addu'a ana kamuwa da ita kamar tarin fuka ko wani abu makamancin haka ko a koda mura ba akwai mura da idan mutum yana tishawa wanda ke kusa da shi za su kamu irin wannan mara lafiyar sai a kai shi isolation sai a bar shi a wuri guda shi kadai har sai ya warke idan kuma ta kama za a shiga wurin sa sai a shiga a cikin shiri da yanayin da ba za a kamu ba musulunci shi ya kawo wannan wannan abu da yake cewa isolation wanda aka dinga yi mutane kwanakin baya ko shekarar baya to musulunci ya san da shi musulunci ne fara kawo shi sannan musulunci shine ya tsara cewa idan ana yin annoba a wani gari to kada wanda ya fita daga garin kuma kada wanda ya shiga garin sai yanzu a ce ga wani gari Allah ya jarfe shi da wata annoba ta kwalara amai da gudawa ko wata annoba da aka san ta riga ta yadu a garin to sai a killace wannan gari kada wanda ya shiga kada wanda ya fita wanda duk ya fita zai iya kai cutar wani gari da yake wanda duk ya shigo ya ƙara yawan potential victims waɗanda za su iya kamuwa da cutar to da haka sai a tsaya iya wannan garin wannan ya faru tun sai na Umar yana halifa a zamanin shi an yi wata annoba shahararriya da ake ce matsa'u amawas a shekara ta 18 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar har ya kama hanyar da je garin aka sahabi Abdurrahman dan Auf ya zo daga baya ga mai cewa to annabi fa ya hana kar a je da haka aka yi kwana ba a je garin nan ba su kuma mutanen garin aka hana kowa ya shiga garin su daga karke sayyidina Umar ya gano hanyar da za a ba a tsaye da wannan cuta domin an waye gari a rana daya sai ai jana'izar ɗaruruwan mutane mutanen garin sun ta san makarewa kuma amai ne da gudawa suke yi ba ji ba gani to daga baya sai aka gano cewa abin da ya faru shine wannan gari an yi yaƙe-yaƙe a gefen garin an yi yaƙe tsakanin musulmai da fursawa kuma fursawan nan an ci nasara a kansu an kashe su da yawa su kuma al'adarsu a wancan zamani ba su da al'ada ta rufe gawa a kabari ba su san da wannan al'ada ba kusan ɗan adam shi kanshi a farkon al'amari bai san da wannan al'ada ba kamar yadda kisa Habila da Qabila take nunawa lokacin da ɗaya ya kashe ɗaya sai bai san yadda zai yi da gawar ba shine Allah yake cewa fa ba sallahu quraban yurihu kaifa fil ard yuri kaifa yuwari sau'ata akhi dan ya gwada mishi ya zai ya rufe wato al'aura gawar dan uwansa wannan rufe gawa da ake jama'a ba karamin alheri bane you can imagine a ce duk gawokin da suka mutu suna nan a cikin mu kowa na suna nan a cikin gidajensu kamar da kuke aje matattun kwanuka da kwalaye da tsofin kaya a store sai a je ta ma wannan gawa sai kawai aje ta a store ya ake tsammanin garuruwan mu za su zama in suka fara ɗoyi ba za a iya rayuwa ba wannan rufe gawa da ake yi alheri sai zama su sarfa gawa ba kuma gashi gawokin sun yi yawa kuma gashi babu mutane da yawa da za su iya rufe gawokin da aka gawoki ne a cikin dazuzzuka da kan duwatsu da cikin kwazazzabai da cikin ramuka waɗannan gawoki ne bayan watanni da suka fara wari suka rufe suka rufe su ne suka rikita gaba ɗaya iskar yankin garin sai ya zama dole shaki iskar garin sai ya rikice da amai da gudawa wannan shine abin da ya haifar da tsa'unu amawas daga baya aka yi bincike na ilimi aka gane wannan to sayyidina Umar sai ya nemi shawarar wasu daga cikin masana ilimin likitanci a cikin al'ummarsa cikin sahabbai Abu Dan As shi ya bada shawara cewa to yanzu abin da za a yi a kwashe mutane gaba ɗaya su koma kan dutse sai zuma suna shakar iska sama da wannan iskar lalatacciya. Iskar lalatacciya tana da iyakar inda take, amma can sama da iskar to akwai iska mai kyau. Sai aka kwashe mutane gaba da su kuma kan wani dutse mai tsayi, suka yi wata uku a wajen. A wannan watanni suka fitar da dukkan iska mummuna da suka shaka, suka shaki iska lafiya shikenan sai wannan annoba ta gari. To ashahid shine idan ana annoba ba a shiga garin da annoba take, kuma ba a fita garin da annoba take. Wannan musulunci ne ya koyar da wannan. Musulunci shi kuma ya koyar da at-tadawi wal ilaj, medication and therapy, bayan da magani da kuma kiwon lafiya. Duk waɗancan kafin a samu cuta a kiyaye lafiyar don ta zauna lafiya. Idan kuma cuta ta samu, musulunci bai ce kawai a zauna shiru haka a jira kaddara Allah ba, a'a ana bin asbab. Da haka annabi ke cewa tadawo ya ibadallah, ya ku bayin Allah musulmi ku dinga neman magani. Fama anzalallahu da'an illa anzala dawa'a, babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya saukar da maganinta. Duk wata cuta da ka gani akwai maganinta, sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Shi ne Imam Shafi'i yake cewa, kamar yadda Baihaqi rawaito a cikin tafin Malakibu Shafi'i, Imam Shafi'i yana cewa ilimin likitanci yana daga cikin ilmomi wanda musulmai suka yi sakaci da shi, tare da cewa shi ne ɗaya bisa uku na ilimi. Ma'ana ba tun yau ba kenan, tun tsawon shekaru musulmai sun daɗe suna wannan sakacin. Yanzu watakila a garin nan da kace ka kafe shi, da wuya akwai wata haifaffiyar garin da kace wadda take sunanta likita, da wuya. Idan ba kuma akwai, za ki ga ta tashi daga garin da kace ya yi mata ƙauye, ta koma can wani birni tana aikin ta a can, su suke moratta, su suke cin moriyar arzikinta. Ku kuma nan danginta da iyayenta da surukanta, to daga shekara sai shekara ku kuma ana biki ko an yi rasuwa. Ba haka bane? Da haka duk yawan madinna da wuyan akwai wata cikakkiyar likita haifaffiyar garin da kace. In ma an gaba asibiti da kace, to sai dai a ɗauko wata kardaga, wata kabila a kawo ta, zo ta dinga mutane iya shege iri-iri da rashin mutunci, sai iya wanda ke gani. Karancin masana kiwon lafiya a cikin musulmai, musamman ku iyayen mata, akwai buƙatar ya zama a cikinku akwai masana kiwon lafiya wanda kuma suka yi ilimin da gaske, ba masu asiri wannan makarantun da ake yi na ƙarya. Ko ina aka ba wata ƙaramin makaranta, a samu wasu 'yan mata da wasu masu kankanba suna ɗan kokoya musu abu sama-sama, bayan wata uku su ma su fara safara da riga, sai su ma sun zama nas-nas, su dinga ɗan ƙara mutane allurai da magunguna suna kashe su. Ko ina ki ji an ce kaza-kaza health technology, kaza-kaza health technology, yana da kyau amma inganta ilimin. Almuhimmi shine akwai ƙarancin masana kiwon lafiya cikin musulmai tun ba yau, amma musulman farko ba sa wasa da wannan. Kun ga Aisha radiyallahu anha, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan kasancewa ta malama kuma likita ce, Urwatu ɗan Zubair, kamar yadda al-Imam Ahmad ya ruwaito, duk da yake isnadin ya da wata ƴar tangarɗa kaɗan, yace ya ke uwata Urwa, domin Urwa ƴar uwar mahaifiyarsa ce, ita Aisha, yace in naji iliminki na addini bana mamaki, saboda ke matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan naji fasahar ki ta Larabci bana mamaki, saboda ke ƴan dangi ce Larabawa. Amma in ga yadda kika san magunguna, kina kula da marasa lafiya, kina bayar da magani, sai ina mamaki ina ke koyi wannan karatun. Sai ta ce mishi, kai Urwa bari in gaya maka abin da ya faru. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rashin lafiyarsa na rasuwar shi, an ta zuwa duba shi ƙauye da birni. To kowane mutum idan ya zo duba shi, sai in ji wani ya ce a bashi kaza, halaka za ke damun shi a bashi kaza. Ta ce ni nake zuwa na ɗaɗɗebo wannan ganyayyaki da wannan itatuwa, ni nake haɗa mishi magungunan nan yana sha. Ta ce daga nan na koyi ilimin magani. Da haka Aisha ta kasance malamin musulunci ce, kuma likita ce mai ba da magani. Da haka ke ma za ki iya ki karatun Qur'ani, ki yi hadisi ki yi hadata alqur'ani ki yi larabci kuma ki karanta medicine ko pharmacy ko nursing ko wane ne ki zama kwararriyar masaniyar kiwon lafiya kuma babu shakka musulmi suna bukatar ire-iren waɗannan masana kiwon lafiya daka musulmi farko ba sa wasa da wannan musulunci ya bada muhimmanci game da haka daka zamu ga al-imam ibn qayyim al-jawziya ya da tafi muhimmi at-tibbun nabawi haka abu nu'aymin al-asfahani haka al-imam adh-dhahabi da sauran malamai duk malaman musulunci a da suna kulawa da wannan a cikin littafin sahih al-bukhari akwai kitabu tibbi matattarar bayanai game da kiwon lafiya mun ambata a baya cewa musulunci ya bada muhimmanci game da abinci ta fuskar tsaftace shi to haka nan ko musulunci ya bada muhimmanci game da me za a ci cin abinci mai gina jiki cin abinci wanda yake mai tsafta cin abinci wanda yake mai kyau musulunci ya bada muhimmanci game da wannan da haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito cewa yana da son zuma domin zuma na daga cikin abinci mafiya tsafta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwan zanzam wanda ruwa ne abinci ne kuma magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son naman akuya musamman yana son kalfata a jikin naman akuya saboda amfanin shi da kenshi mun ji a alqur'ani ya ambaci kifi a matsayin lahaman tariyan abinci lafiyayye tari ma'ana fresh mai kyau haka nan musulunci ya bada kulawa wajen wato amfani da ƴaƴan itace musamman dangin dabino dabino daga cikin ɗan itace wanda yake mai albarka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sukunta shi abinci ne mai albarka zaki iya kici shi ba yi da side effect ba yi da wata matsala ba yi da wata dusa a cikinsa duka albarka ce da shi ga zaki ga ƙanshi ga albarka haka nan inabi haka nan zaitun duk waɗannan abinci ne masu albarka wanda ba mu so mu faɗaɗa bayani akan su domin kowane ɗaya za a yi faɗaɗa bayani akan sa ku duba da irin zuma da irin amfaninta wanda har su turawa yanzu da masu ilimin likitanci sun yarda da amfani da zuma zaki je asibiti likita ta miki cewa ki je ki sha zuma maganin ulsa maganin ƙarnafi maganin ciwon zuciya maganin kaza komai ana haɗawa da zuma maganin kuna idan mutum ya kone a shafa zuma ki ga fata ta yi toho sura qur'ani ne ya ambata wa awhina ila an-nahli an takhudhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishuna summa sudiki subula rabbiki zulala Allah ya yi wahayi ga zuma yace ki yi gida anan ki yi gida a can ki yi gida a can sannan ki shiga cikin hanyoyin Allah ubangijinki ki ci abin da kike so zaki bada abinci mai kyau da magani zuma Allah kai ambata haka Allah ya ambaci ainihin zaitun da matsayin bishiya mai albarka yanzu a zaki daina cin man gyada da manja ki kuma kina cin man zaitun zaki ci dan wake ki ci da zaitun dan zaki miya ki saka zaitun kai kin ga dama man zaki kitso ma ki sa man zaitun ki kitso da shi ba komai zaki ga yadda komai zaki zai lafiya da fatan ki da hantan ki da jikin ki da komai zai lafiya saboda albarkar wannan mai na zaitun daka musulunci ya bada muhimmanci wajen identifying abinci nau'i masu kyau tun daga nama da nono da ainihin su ya yi ta ce din da sauransu nonon saniya yana da albarka kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to musulunci ya bada muhimmanci wajen ya gaya mana nau'o'in abinci masu kyau don mu kula da su don lafiyar jikinmu sannan kuma ya gaya mana nau'o'in abinci marasa kyau ya haramta su daga izu Allah yake cewa ya yi rasulu kulu mina tayyibati ku ci abinci mai daɗi ba daɗin baki kaɗai ba har daɗin lafiyar abincin akwai abinci marasa daɗi marasa lafiya an haramta su na farkon su shine mushe an haramta mushe saboda mushe yana da cuta a jikinsa idan dabba ta mutu ba a yanka ta ba wannan jini da ya kume a jikinta nan da nan zai ratsa cikin naman idan kika ci naman zaki dauki cutar da ke cikin jinin shi za ka haramta mushi aka haramta giya saboda ummul haba'isa ce ita za ta gusar da hankali zata lalata mutunci zata lalata rayuwa aka haramta alhinzir alade saboda shi ma kazanta ne naman alade shi kadai aka aje shi ko zaki ga yana tsutsa ba tare da ya lalace ba aka haramta ainihin naman jakin gida saboda shi ma yana da datti yana da cuta da duk wani abu wanda yake khabir wanda yake mummuna kamar kwado ba a cin naman kwado yana da cuta shi ma a jikin sa ba a cin naman ainihin wato kunama so tana da dabi a jikin ta ba a cin naman bera da sauran su ga sunan iri daban-daban duk waɗannan saboda munanan dabbobi ne aka haramta su ga baki daya to haka duk wani abinci da aka gane cewa yana da matsala har ila yau ayyuka masu albarka ta fuskar abinci musulunci ya tsara cin abinci ta hanyar haramta barna israfi ci fiye da yawa ko dafa fiye da bukata ta hanyar idan mutum zai ci abinci aka ce ya ci gwargwado kar ki ci abinci da kin ji yunwa in kin tashi ci ki raba cikin ki gida uku annabi ya ce babu wata jaka mafi sharri da mutum zai cika fiye da ya dinga cika cikin shi da abinci irin zaman nan da kike zaki bar baki kike ciki ciki ta sai ganye kat har a kira sallar isha baki motsa ba zaki yin ashan ba to baki yau irin wannan ci abinci ana so ne ki danci annabi ya ce ɗan lomomi hudu biyar shida sun ishi mutum musulmi sai aka ce haba ya manzon Allah loma biyar kuma me an gunu ba a ci ba ce to shikenan ya zama dole ki raba cikin ki gida uku kashi ɗaya ki ci abinci kashi ɗaya ki numfashi kashi ɗaya ki sha ruwa wannan duka don kiyaye lafiyar ki ne domin shi jiki sisar na jikin ɗan adam Allah ya yi shi da wani abu mai ban sha'awa akwai abin da mutum yake bukata kullum na abinci dangin a ce misali protein da ainihin wato starch da cholesterol duk nau'o'in abin da mutum yake ci a cikin abinci na energy to akwai iyakar miyar da yake bukata idan jikin ya dauki iya wannan kamiyar sauran duka ya zama bola ma'ana abin da kike bukata na siga a jikin jininki dai lafiyar ki lau to fiye da wannan siga ba za ta wuce ba abin da kike bukata na kitse a jikin jikinki dai lafiyar ki lau fiye da wannan amount din na kitse ba zai wuce daga jikin saifa ba abin da mutum yake bukata na starch a jikinsa fiye da wannan ba zai wuce ba duka sauran ya zama datti ne kawai to injinan da ke markada abinci su juya shi sarrafa shi da saifa da hanta da sauransu idan kin ci abinci kaɗan zaki ba su aiki ne kaɗan idan kin ci abinci da yawa kin ba su aiki da yawa yawan yin aikin sannan yana raunata su akwai yiwuwar su kamu da cuta kafin san da ya kamata ki mutu da ka saki mutu da wuri sannan shi kuma fat wato wannan abinci da kika ci mai yawa yayyawa idan wato saifa ta tura ma kowane bangare abin da yake bukata kwakwalwa da jini da kashi da bargo kowanne akwai abin da yake bukata daga abin da kika ci aka tura mishi ya bukata shi to abin da ya saura shine yake zama kitse duk sai ya toshe miki magudanar jini sai ki dinga kiba kina zama wata hurtime miya kamar ragwallayya kina tafiya da kyar kina numfashi da kyar tashi da kyar zama da kyar in kin kwanta bacci yana ji ga san an aje buhun wake haka ba kyar bane duk wani ya daga cikin wato kina cin abinci fiye da kima to dan haka jikin mutum iya abin da kake bukata iya shi zai kwasa ya bar sauran sai dai ai ta kashin shi da kuma wanda yake makalewa a jikin nama ya zama kitse kuma ke ba ragwallaye ba ba san dauri ba me zaki da irin wannan ki ba fi sabilillah indai ba Allah ya jarabce ki da ita ba dan haka sai musulunci ya ba da doka akan cewa a ci iya abin da ake bukata sahabbai suka ce nahnu qaumun la na'kulu hatta najua ku ba ma cin abinci sai mun ji yunwa idan suka ci ko za su ci gwargwadon bukata mutum yadda suke sai mutum ya ci dabino kwaya biyar ko kwaya bakwai shine breakfast din shi ba zai sake neman wani abu ba kuma sai la'asa. In ana azumi kuma wannan dabinan da shi zai sahur. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ga musulmi da ke sahur da dabino. Ke kuma ji ga cewa can ijab kawai dabino zan kariya da shi. Sai ka ce ai prison da ka dole sai kin soya kwai kin dumame kin kawo ti da madara da indomie ga sunan duka kin tara himi guda ga maza ai walima ki ci wannan ki ci wancan ki ci wannan ki ci wancan ki tashi da kyar ku lura da kyau mai azumi ma misali wanda ya ci abinci da yawa a sahur ya fi jin wahala azumi fa da wanda ya ci karam ina fata kun san wannan gashi cin abinci da yawa bai da wani amfani ko mutum yana ba jikin shi wahala ne sannan musulunci kuma ya shar'anta azumi wanda shi ma azumi ɗaya ne daga cikin hanyoyin kiyaye lafiya na san a baya an tattauna akan wannan da yawa ba zan tsawaita akan shi sannan daga cikin hanyoyin da musulunci ya wajen kiyaye lafiya musulunci ya ba da muhimmanci wajen aure da auratayya don kiyaye alaƙar jinsi ya haramta zina ya haramta luwaɗi ya haramta maɗugo ya haramta duk wani abu wanda yake mummuna a cikin ɗabi'ar ɗan adam duk wannan shi ma daga cikin shi akwai kiyaye lafiya domin zina tana yaɗa cututtuka iri daban-daban haka maɗugo haka luwaɗi suna yaɗa cutar AIDS dai kamar yadda kowa ya sani cutar karya garkuwar jiki an san cewa abin da ke yaɗa ta shine zinace-zinace luwaɗi yana yaɗa cututtuka in fact luwaɗi ya fi zina yaɗa cuta yana yaɗa cuta ta ciwon dubura da tsutsa a dubura da cuta iri daban-daban na abin da ake ce ma STDs sexually transmitted diseases cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i bayan ga cuta ta ƙwaƙwalwa da yake sawa da hauka da motsuwar tunani to haka ma maɗugo duk waɗannan musulunci ya hana su saboda kiyaye lafiyar mutane duk al'ummar da waɗannan ɗabi'u suka yaɗa a cikinsu to za ki ga cututtuka da dama sun yaɗa a cikinsu wanda za su jawo mace-mace da annoba da rashin lafiya da makamantansu duk musulunci ya kula da waɗannan sannan musulunci ya umarni da yin kaciya ga ƴaƴa shi ma don hana yaɗuwar cututtuka duk waɗannan bayanan ƴan uwa masu albarka ina yin su ne don nuna mana yadda musulunci ya ba da muhimmanci wajen alkinta lafiya to ya rage sai mu koma kan cewa to yanzu ita tsarin yin rigakafi ko zai shiga cikin waɗannan jeren gyauɗan abubuwan kuma zai shiga ba wato yin maganin cuta kafin faruwar cutar ina so ne mana wani ɗan bayani kaɗan akan cewa ya ake gudanar da rigakafi yanzu zan takaita bayanin ne akan waɗannan rigakafi da muka sani wanda sun da kace rigakafi abin da ke zuwa cikin zukatanmu kenan a jikin ɗan adam yana da tsari shine cewa akwai abubuwan da ya san su a jikin Allah ya yi ɗan adam da halitta mai ban mamaki abin da ke sa ki yi zazzaɓi shine idan wata baƙuwar ƙwayar halitta ta shiga jikinki wataƙila sauro ne ya shigar da ita ƙwayar halitta ce ta cutar zazzaɓin cizon sauro ko ƙwayar halitta ta cutar zazzaɓin ciwon typhoid misali da zarar ta shiga jikin mutum ta yi ƙwari ko wani virus ya shiga kamar ƙwayar cutar mura ko wani bacteria to kawai sai ki ji jiki ya ɗauki zazzaɓi abin da ya sa jiki yake zazzaɓi shine ƙwayoyin kare halittar jiki white blood cells sun hango wani abu baƙo bare a jikinki za ka sai su fara zanga-zanga cewa ba su yarda da wannan abu ba kike kawo zazzaɓi cewa akwai wani abu mai cutarwa gashi nan ya shigo cikin jikin nan akwai wani abu mai cutarwa gashi nan ya shigo cikin jikin nan da haka nan da za su kai sako zuwa ƙwaƙwalwa da zuciya da ko'ina shi ne jikin ke ɗaukar zazzaɓi da haka zazzaɓi alamar samuwar wata cuta ne haka ciwon kai to yadda ake yin rigakafi wannan a zamanance shi ne sai a je sai a samu ita wannan ƙwayar cutar sai a yi mata wani siddabaru a cikin ɗakin bincike na kimiyya sai a sanya ta a wani yanayi wanda jikinka zai sheda ta. Ma'ana ƙwayar cutar cizon sauro, misali in ana so ya mutum ga kuma cizon sauro, za a samu ƙwayar cutar cizon sauro ne a canza mata yanayi, a yi mata wani siddabar irin da likitoci da masana kimiyya, sai a zo sai a yi maka allurar ta a jikinka. Idan ta zauna a jikinka lafiya lau, da haka sai a waye gari, idan sauro ya cije ka ba za ta yi tasiri ba, jikinka ya san da ita. Shi ne abin da ake da kafi duk abin da ya barci da kafi, to irin cutar ce za a canza mata ɗabi'a a sa ta a jikin mutum yadda ko ta zo babu matsala, jikin ya riga ya shirya mata. To wannan abin yana da matakai-matakai da ake bi kafin a tabbatar da shi, kamar yadda dukkanin sauran magunguna kafin a bada izini a kimiyyance a ce to magani kaza a kai shi kasuwa a siyar a ba marasa lafiya su amfana shi, sai ya ɗauki tsawon shekaru ana tagwadawa an tabbatar da lafiyarsa ko an tabbatar da nagartarsa, ko da bai kai 100% ba, wataƙila 70% ko 80%, sannan a ce to babu laifi ana iya amfani da shi. To kar mu manta kuma waɗannan magunguna synthetic magunguna waɗanda ake yi ta hanyar masana'antu suna zuwa da side effects, suna zuwa da wasu wato matsaloli da suke faruwa ko adverse reaction. Mutum na iya sha jikin shi yake ya dada da maganin, zaki shan magani sai jikinki ya gororo ko ki kama amai ko ya kawo miki wata matsala ko tangarda ko ballewar jini ko makamantan haka, duwan ana cin su adverse reactions. To dan haka sai an nazarci maganin tsawon shekaru, sannan ake zuwa ake ba mutane. To a can shekarun baya, kamar yadda na ambata, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya take faɗa cewa yara musamman ƙanana suna da sauƙin kamuwa da cututtuka iri daban-daban, kuma ana samun mace-mace tana yin yawa ta yara a duniya. Da haka sai aka tsandama bincike, aka yi ta gano waɗannan ire-iren magunguna ana ta amfani da su. To a da can ba wanda yake inkari ko musu, daga baya ne da aka zo aka samu matsaloli iri da dama suka haifar da inkari da musun su, suka haifar da shakku a cikin kwakwalen mutane. Daga cikin abubuwan da suka haifar da wannan shakku da inkari shi ne wato an samu wasu kurakurai da wasu kamfanoni suka yi, ko wani son zuciya da wasu kamfanoni suka yi. Alal misali a shekaru baya, kamar shekaru 40 da suka wuce, wani kamfani da ake ce ma Pfizer suka zo nan Najeriya a Kano, suka raba wani magani suka gwada shi akan mutane. Maganin da ya kamata a gwada akan dabbobi aka gwada shi akan mutane, aka samu yawaitan mace-mace, wanda wannan rigima an dade ana yin ta a har kwana-kwanan nan a zamanin wani gwamna nan kusa Malam Ibrahim Shekaru, wannan rigima ta ƙara tasowa har aka ce wannan kamfani sai sun biya diya. To kun ga irin wannan kamfanin da aka san suna da tarihi na zalunci, duk maganin da nake ga sunansa a ciki dole zaki ji shakku cewa hala irin wancan. Akwai irin wannan kamfani da dama da suke haka a ƙasashen musulmai da sauran ƙasashen duniya. Na biyu, an sami abin da ake ce ma conspiracies, wato maganganu wanda suka cika gari cewa kaza yana da matsala, kaza 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 ne conspiracy dayawa da ya faru. Ni ba su mai sunan conspiracy da Hausa ba. Sannan sani da muka yi cewa tun asali addinin musulunci ya zo da ƙa'ida sananniya game da cewa Yahudawa da Kiristoci ba sa son musulunci, ba sa son musulmai. Yahudawa abokan gaban musulmai ne. Fadin Allah alal misali, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara, dhalika bi anna minhum qissina wa ruhbanan wa annahum la yastaqbiluna du'a. Karshen fadin Allah, Allah ya ce wallahi za ka tarar da cewa mabiya kan gaba wajen gaba game da musulmai, muminai su ne Yahudawa da kuma tsantsan mushrikai, masu ɗan sauƙin kuma su ne Kiristoci. Allah ya rantse cewa suna gaba da mu. Kuma sai aka samu cewa Yahudawa suke rike da kambi na al'amarin yaɗa rigakafin nan, su ne suke da ƙungiyoyi na duniya irin kungiyoyin agaji, kungiyoyin yara, UNICEF, wacece, USAID, kaza da kaza su ne suke daukar dawainiyar raba magungunan nan kuma kyauta a duniya. Sannan policy na depopulation, tunanin cewa akwai wasu Yahudawa da suke da aƙida cewa lalle ilahin sai an rage yawan al'ummar duniya, ana jin tsoron kada a bar mutane su ci gaba da haihuwa barkatai, duniya ta cika ta batse da mutane har mutanen su fi ƙarfin duniya, abinci yayi ƙaranci, ruwa yayi ƙaranci, wurin kwana yayi ƙaranci, makarantu, asibitoci. To akwai Turawa masu wannan tunanin da suka ce to dole a san yadda za a yi a tsaida yawan al'ummar duniya zuwa ga wata lamba sananniya, kada a bari al'ummar duniya su wuce biliyan kaza. To sai mutane suka fara alakanta to wannan policy din shine ake so a aiwatar a can, wannan yana daga cikin conspiracy. Da haka wannan ya shahara. Sai kuma irin waɗancan bincike-binciken da na ambata a farko waɗanda aka yi suka haifar da wato sakamako da yake nuni zuwa ga lalle akwai matsala, kamar binciken Professor Haruna Kaita na nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wanda ya je binciken a wasu ƙasashe ma aka ja kai, kamar bincike da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Malam Ibrahim Shekarau ta ɗauki ɗawainiya, aka ja kai wannan bincike a wasu laboratory a ƙasashen waje. Haka nan a ƙasar India da ƙasar abin nan wato Bangladesh da ƙasar Pakistan, duka ƙasashen musulmai ne, da Indonesia an gudanar da ire-iren waɗannan binciken. Haka nan kuma an samu cewa shi maganin da ake yin allurar rigakafin da su, idan an yi shi daga cikin ababen da ake mishi ana sa shi ƙarƙashin wani condition na sanyi, in ba haka ba daga yadda za a ɗauko shi a kawo shi nan Najeriya ko Kamaru ko a kai shi wata ƙasa, to zai lalace, baya son zafin rana, baya son yawan girgizawa. In kun lura ko a asibiti za ku ga a cikin fridge ake aje shi, ba ga bane, ba a aje shi a inda ake aje magunguna, sai an saka a cikin fridge, baya son girgiza, baya son rana, baya son haske, baya son kaza. To dan haka su kuma Turawa idan an yi maganin, idan ana so a kai shi nesa, to da ya za a yi a packaging din shi isa lafiya, sai ana lullube shi da abu da ake ce ma gelatin. Gelatin din nan kamar da Hausa ne ke ce gansakuka, ai san gansakuka ko wani abu mai yauki da ke fitowa a rijiya ko cikin rafi. To wannan gansakuka na gelatin da ake lullube maganin da shi ana samun shi ne daga jikin alade da kuma cikin wasu halittu, amma an fi samun shi daga kitsan alade. To wannan ma sai ya haifar da sabani tsakanin malaman musulmai, kowa ya san dai alade haramun ne. To yanzu wannan magani da aka lullube shi da kitsan alade don kada ya ji rana ko don kada ya daskare ko don kada ya girgiza, a yi amfani da shi, malamai suka rabu gida biyu. Wasu suka ce ai tunda dai an hada shi da alade to haramun ba'idan ga musulmi, wasu suka ce a musamman a kungiyar malamai masana musulunci ta ƙasashen Turawa wanda ake cewa Council of European Muslim Scholars da kuma kungiyar malamai masu ba da fatawa a wata ƙasar Larabawa da ake cewa United Arab Emirates Dubai da kuke zuwa kuna siyayya din, su wannan malamai sai suka ba da fatawa cewa a akwai abin da ake cewa al-istihala a fiqhin musulunci. Al-istihala shine canzawar wani abu daga halittar da yake zuwa wata halitta daban, ma'ana idan yanzu mutum ya je bayan gari yayi kashi, wannan kashin danye mun tabbatar wannan kashin najasa ne, amma wannan kashin danye idan yana sararin filin Allah ne bayan wata uku ko wata shida zai bushe ya zama kamar dutse, baya wari baya komai, ya zama kamar abin nan dutse haka. To irin wannan kashin malamai suna cewa ba najasa bane. Haka fitsari idan aka yi a jikin tufa ko a ƙasa, idan ya bushe rana ta buge shi babu sauran fitsarin, ya bushe gaba ɗaya, shi ma ya yi istihala. Idan aka rufe misali mu dauka yanzu wani kare ya mutu sai aka baggawar shi a wani waje har ta rube ta lalace ta zama kasa yanzu wannan kasa tana da tsarki tunda ya lalace ya narke babu karan a wajen za a yi sallah a wurin za a yi taimama za a yi komai wannan shi ake cewa al-istihara sai suka dauko wannan kaida suka ce to ai shi ma kitsan aladan ba kitse bane an riga an sarrafa shi an sa shi a wasu injina sun narka shi sun juya shi sun kona shi sun maida shi kamar wani mazubi ina irin kamar mazubin soso wanda ake saka TV a ciki idan an sayo TV a cikin akwatin shi za ki ga da wani soso da yake hana shi girgiji ko to haka shi ma ake canza wannan gelatin din ya koma wani abu sai a zuba kwalban maganin a saka ta a cikin kwalin maganin an lulube da irin wannan abu suka ce da haka wannan ba sunan shi kitsan alade ba sunan shi wani abu can daban kun ga malamai sun rabu gidaje wannan ya da gaskiya abin da ya jawo rigimar da kyamar sannan har ila yau mutane suna da shubohi akan cewa muna fama da ciwon typhoid da malaria su suka dame mu da kaza da yunwa da fatara su suka dame mu dan me ba za a mana maganin su ba in ana son mu zauna lafiya a zo a kawo mana maganin malaria mu da maganin typhoid wannan da ba ma ganin shi a ce dole sai shi kuma mun je asibiti sai mun biya kudin maganin typhoid sai mun biya kudin maganin malaria amma maganin oral vaccine da sauransu to za a zo a kawo mana har gida kyauta kai ba ma kyauta ba har sai an mana da karfin tsiya a sa hakimi ya tursasa mana da dagaci ana bi da yan sanda da yan doka a kama wani da su sai mutane suka ga cewa to wannan dole akwai lauje cikin naki kuma mutane suna da yancin su yi wannan tunani amma akwai tafsiri da ya kamata mu fahimta a nan shi kamar yadda muka ambata su waɗannan magunguna wasu kungiyoyi ne na agaji suke kawo su su kuma sun kawo za su kawo tare da kudaden aikin da kudaden ma'aikatan kuma dole a yi musu justifying cewa an kashe wannan kudin ba ka ba za su yadda ba su kuma gwamnatin da sauran hukumomin suna son su ci wannan kudin da haka dole a yi wannan aikin ba yadda suka yi in ba ka ba sai sun biya kudaden na amai da su wataƙila wannan shi ya sa haka shi kuma na typhoid da malaria na kudi ne to har ila yau daga cikin shibohin shi ne a kasancewar an sami malamai da masu wa'azi da sauran masu faɗan maganganu da sharhin al'amura da suka yi ta zuga mutane cewa kar a sake a yadda kuma al'adar mutane musamman ƙarshen mu shine mutanen mu suna jin maganar malamai da masu wa'azi wannan inda shugabanni sun gane da sun ci moriyar wannan common sense din ko mun nagarta abu idan malamin da muka yadda da shi yace bai da nagarta ba za mu yadda ba komai munin abu idan malamin da muka yadda da shi yace yana da kyau za mu yadda wannan shi ne dabi'ar dan adam wato mun alakanta rayuwar mu da malaman mu da tunanin mu da na malaman mu da kullum muna tambayar su da abin da suka ce shi muke bi sai aka samu malamai da dama suka yi tawazi suna cewa kar a yadda wasu su sun faɗa ne bisa ilimi wasu kuma labari ne kawai jama'a suke tsakani da Allah dole mu faɗi wannan gaskiya wasu su ba ilimi suke faɗi ba dan in ka tirke mutum ba shi da bincike na ilimi akan abu shi yasa na ga muku tun farko ni banda ta cewa akan wannan dan ba harka ta bace amma na faɗa muku yanzu ina muku tarihin abin da ke faruwa ne wanda ni da ku duka mun sani dan mu fahimci matsala to wannan maganganun da malamai suka dinga yi da yan siyasa da masu wa'azi da masu sharhi na al'amura a rubuce-rubucen jarida da gidajen rediyo da sauran kafin yada labarai sai suka rubuta wutar abin gaba ɗaya sai kowa ya ce bai yadda ba baya so ba zai yi ba sai ya zama na hatta rigakafi wanda aka saba yi ma yara da ɗaya da sai aka daina yi kuma wanda ma aka ga yana yi ko tana yi sai a ɗauka ma wannan kan ba musulmi ne na ƙwarai ba abin ya kusa zama kamar wani aƙida yanzu inda za a ga tana kai ɗanta daga zuwa sai a ga ita ba ta da hankali ko ba ta da imani ko ba ta da kyakkyawan musulunci to ba aƙida ba ne matsala ce ta saɓani a cikin mutane wadda ta ga za ta kai ɗanta ki ƙyale ta kai shi idan ke ba za ki kai ɗanki ba ki bar shi amma kar a ga wanda bai yi ba ko wanda yayi a matsayin kamar wani ba musulmi ba, wannan guluwi ne, wannan zakewa ce gaskiya saboda Allah. To in muka kalli duk waɗannan bayanan tunda tarihin muke yi, bari mu kai mu zuwa ga wani tarihi wanda shi ma ya faru a nan kusa. A kwanan watan hijira da shekara ta 1435 a 24 ga watan Jumadal Ula na wannan shekara, wanda ya dace da 25 ga watan March 2014, kimanin kamar shekara 7 kenan yanzu, aka je aka wani taro da ake kira da suna Dakar Declaration on Vaccination, wato ikirarin da malamai suka yi a ƙasar Senegal, a birnin Dakar na ƙasar Senegal wanda shine babban birninsu, suka ji suka malaman musulunci na ƙasashen Afirka daban-daban, daga nan Najeriya akwai malaman da suka je, na yi tuna akwai malamai irin su Sheikh Balalau, Sheikh Kabiru Gombe wanda suka wakilci ƙungiyar Izala, akwai wasu malamai daga gidan Kadiriya, akwai malamai, akwai wani ɗan gidan Shaudai Usman Bauchi ya wakilci ƙungiyar ɗariƙa ta Tijjaniya, akwai Dr. Ibrahim Adam Umar Disina Director Sunna TV shi ma ya je wannan taron. A wannan takardar da ke hannuna akwai duka bayanan da suka faru a taron da kuma sunayen mutanen da suka je taron da signature suka baki daya, kamar da kuke gani a nan ƙarshe ga yinin kowa ya rubuta sunan shi da kuma daga inda ya je wannan taron, ga sunan sunaye da yawa, wasu su malamai ne na musulunci, wasu likitoci ne, wasu masana ilimin kimiyya ne, wasu jami'an kungiyoyin kare haƙƙin yara ne da mata da sauransu, wasu jami'an gwamnati ne, wasu wakilan kungiyoyin duniya ne na ƙasa da ƙasa irin UNICEF da USAID da makamantansu, haka suka taru a wannan waje aka tattauna tsawon awoyi da yawa, aka yi tattaunawa mai tsayi, aka ji ta bakin masana ilimin kimiyya suka ba da bayanai, aka ji ta bakin masana ilimin musulunci suka ba da nasu bayanan, aka ji ta bakin masu gudanar da wannan aiki suka ba da nasu bayanan. Daga ƙarshe bayan da aka gama duk wannan tattaunawa, sai aka tabbatar da cewa to yanzu dai a kimiyyance an tabbatar da cewa magungunan da ake amfani da su na allurar rigakafi suna da nagarta ta kusan 90%, don haka wanda yake so ya amfani da su yana iya amfani da su. Sannan kuma ana ba gwamnatoci shawara cewa su canza ɗabi'arsu da suke na tasasawa mutane, bai kamata ba, abu wanda ya ga dama ya yi, wanda bai ga dama ba kai ya yi. Sannan kuma malaman musulunci a wajen suka ce za su ci gaba da wa'azi da kiraye-kiraye zuwa ga ci gaba da allura daga kafin nan. In za ku yi tunawa a wani lokaci a can baya, daga cikin malaman nan da muka ambata ko wasunsu an dinga sa su a tashoshin TV, suna fitowa suna yin talla, suna nuna mutane cewa ba komai a je a yi, har wasu kusan gani duk wanda yake bibiyar tashoshin TV ya taba ganin wannan. Sai ga malami ya tsaya ya ce jama'a sunana wani malami ne, ni ko mai karantarwa na musulunci, ina sanar da ku cewa duk abin da ake faɗa akan allurar nan ƙarya ne, rashin sani ne, ko kuma annon shi ma an yi ma ɗan shi ko an yi ma matan shi ko ƴan shi, an yi a gidan shi, gidan gwamna, gidan shugaban ƙasa, duk annuno ana yi, duk wannan campaign ne da aka dinga yi don nuna mutane cewa abin bai da matsala, mutane su ci gaba da yi. A gefe guda kuma a sanda ake faɗan wannan sakamakon ake yaɗa shi, sai kuma aka samu wasu kuma suka ci gaba da cewa ƙarya ne, ba su yadda ba, su ma suka ce lalle-lalle ba su yadda ba, akwai makirci, akwai wato sharrin Yahudawa, kun san da Yahudawa da aljanu ba sa ƙaunar musulmai, ba haka bane, shaitan abokin gaban musulmi ne, haka Yahudawa kamar da muka ji a wancan aya. To amma akwai abubuwa da dama da ake kala musu sharri, ba su ma san ana yi, wani abu ba dole su sani ba, amma idan ka riga ka shahara a mugun aiki za a yi danganta ma kowane mugun aiki. Yanzu duk yadda ta yi jinkiri ba ta yi aure ba, ko mata ta yi jinkiri ba ta yi, sai a yi ma aljanu kazafi a ce su ne, halama ba su bane, ba dole ya zama su bane. Duk wani abu da ya faru wanda ake ganin shi kamar shari, sai a ce Yahudawa, yanda da an yi magana cewa za a hana bara sai a ce Yahudawa ne suka sa baro Yahudawa imu ne musulmai muke namu rikicin akai tabbas Yahudawa suna da nasu shiri mummuna akan mu amma ba wai da wannan ya ba mu dama duk abin da ya faru kawai sai mu ce Yahudawa ne suka yi dole sai an tabbatar da hannunsa a ciki to dan haka wasu malamai da masu wa'azi da masu huduba suna ta nasu sukar akai wasu kuma suna ta goyen bayan abu da haka sai ra'ayi ya rabu mu talakawa da mabiya da jahilan gari duk sai muka shiga cikin rudani yau sai mu ce to mu an rikita mu an sa ba a cikin rudani wanne za mu wanne ne ba za mu ba tsakanin da Allah jama'a ba haka muke rayuwa ba akan wannan abu to irin wannan abun yanzu to bai yiwa kawai yanzu mu zo anan mu ce bari mu yanke hukunci akan shi ba zai yiwa yanzu ce ba zai yiwa da haka a ƙarshe shawarar da zan bayar ni ita ce duk mutumin da ya san bayi da ilimi cikakke akan wannan matsala to yanzu tsoron Allah ya daina magana akan ta saboda a ka'idar musulunci ba ka magana akan abin da ba ka sani sawa'un kai malami ne mai wa'azi ko liman ne mai huduba ko wani mai sharhi ne ko marubuci ko kuma irin yan Facebook din na zamani inda mutum ya san shi ba masani da akai ba to ya daina magana akai ya kuma ya zama lafiya gwamnatoci da cibiyoyin ilimi da jami'o'i da masana su kuma wajibi ne a kansu wannan tunda ya zama problem a cikin al'umma wajibi ne su sake sabunta bincikensu don samarwa da al'umma mafita a kai kamar yadda aka yi a wasu ƙasashe a ƙasashen can na ambata su Indonesia da makamantansu da suka samu matsala da wata allura ta rigakafi sai suka gayyato kamfanin da suka yi maganin daga China suka ce ku zo ku mana bayani da me ne kuke hada wannan maganin da suka zo suka yi bayani su kuma suna da malamansu suka bincika masana suka bincika suka ce to wannan bai da matsala amma wannan yana da matsala da haka sai suka yi tunanin ya za a yi samar da wanda bai da matsala kwata-kwata suka kira shi da suna halal vaccine kamar da ake cewa abinci a ce ga na halal ga wanda ba halal ba shi ma ga suka samar da shi to wajibi ne a samar da mafita game da wannan saboda ko musamman akwai wata matsala da ba za mu iya inkarinta ba ita ce akwai wasu cututtuka da ake fama da su waɗanda an wayi gari yanzu babu su kuma rigakafi ne ta kawar da su daga ciki akwai smallpox cutar karambau duka mun sani da ana yawan yin karambau amma da aka tsananta game da rigakafin an kawo da shi ta suma dawo yanzu ko yau saboda yanzu an bar rigakafin kinga ta suma dawo akwai kuma kasashen da ake cewa an kawar da cutar polio din nan a wancan lokacin wallahu alam da gaske ne ko ba da gaske ba domin waɗanda kuma suke anti vaccination sai suka ce a ƙarya ne abinda yasa aka daina yin cikin pox shine dama daidai smallpox ko daidai lokacin da aka kawo rigakafin shi dama cutar tana gab da barin duniya ne kawai wannan maganin ya dan karasa ta ne ba maganin da ya kashe ta shi kuma ga suka ce amma kuma ba su da hujja ta kimiyya game da wannan to da haka ashe da gaske akwai cutar da idan aka dauki mataki a kanta kafin ta yadu za a iya kau da ita akwai ta to kenan bai dace a bar irin wannan cutar ta zama tana yaduwa ba to amma ya rage rigimar shine akai da wani irin magani za a kau da ita idan dole jami'o'inmu da masananmu da shugabannin mu su tashi tsaye samar mana da magunguna waɗanda zai zama tsakanin kimiyya da common sense ɗinmu babu wannan kara na san ban gani nake fara mafi yawan su ji na kai ku ke na sani a ce wannan malamin shi ma an biya shi an siye shi ko ni haye mun ku lura ni ba fara muku na ra'ayin ba ina ba ku labarin abin da ke faruwa ne mun dan cewa musulunci ya yarda da kiwon lafiya kuma ya yarda a tsare jikuna daga kamuwa da cuta da jiki da sutura da wurin bacci da makamantansu hatta makwancinki aka ce in kai za ki kwanta ki karkare saboda kar ki kwanta akan wani matsala duk wannan kiwon lafiya ne da musulunci ya kawo to kuma musulunci ya yi da amfani da magunguna amma masu inganci wanda ba su da cutarwa da haka ya hana a sha giya a matsayin magani ya hana a yi magani na najasa ya hana a yi magani na tsafi na duk wanda suna cutarwa to ya rage waɗannan magungunan da ake amfani da su a matsayin rigakafi suna cutarwa ko ba sa cutarwa to nan ne ake da duk waɗannan rigingimu da sabanin da nace ni ba zan iya warware shi da haka ya rage kowa ya abin da yake gani ya gamsu da shi har sai ran da aka samu gamsasshen bayani daga masana su gamsar da al'umma cewa ga abin da ya kamata yi sai abu wannan tsarin gabaki daya amma a yanzu ba to kowa shine alƙalin kanshi da haka ni a iya nan nake tsayawa abinda na faɗa wanda ya zama daidai ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ladan shi Allah kuma ya sa mu fahimta wanda ya zama kuskure da karancin ilimi ko karancin fahimta ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da ni da ku gabaki daya ina muku addu'a ta alkhairi da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku albarka a rayuwarku da iyalanku da zuriyarku wannan kokari da kuke yi shekara ko yaushe kuna taruwa a ta muku wa'azi kullum mako Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba ku ladan haka Allah kuma ya sanya ku daga cikin waɗanda yake ba su falalar masu zama inda yake ambatan Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta musu zunuban su ya ba su daraja gabaki daya har mala'iku su ta mamaki ina muku addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin ilimin da kuke koya kowa da buƙatar shi a wurin Allah ta alkhairi ya Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi wanda suke da fama da matsaloli Allah ka warware musu matsalolin su cututtuka da damuwa da matsaloli a gidajen mu ya Allah ka yayi mana awon da suke faruwa a ƙasashen mu da garuruwan mu na rigingimu da fitintunu da halin da muke ciki na tsoro da zaman dardar da rashin zaman lafiya ya Allah ka yayi mana Allah ka canza mana zuwa aminci da amana da wadata da zaman lafiya ya Allah mutanen mu da aka yi ta kakkashewa da wanda aka yi ta kama su Allah ka ceto su wanda aka kashe su Allah ka ba su darajar shahada wanda aka kame ɗan uwan su aka yi garkuwa da su Allah ka azurta su da hakuri Allah ka azurta su da hakuri Allah ka ba waɗannan bayi da aka kame hakurin juriya da jarabawa da Allah ya musu Allah ka ceto su daga hannun waɗannan mutane masu kama al'umma annabi waɗannan mutane da suka mai da wannan abu sana'a su kama wannan yau su kama wancan yau ya Allah ka shirye shi su Allah ka dawo da su kan hanya Allah a cikin iliminka in ka san ba za su shiri ba Allah kai ne ubangijin su kai ne ubangijin mu ya Allah ka ishe mana akan su Allah kai mana maganin su ya Allah mun tuba Allah ba za mu iya ba shugabanninmu ya Allah muna roƙon ka sasa a hanya madaidaiciya Allah ka zama gaba gare su Allah ka zam daman su Allah ka kimsa musu tunani mai kyau da tausayi da ayyukan alkhairi Allah ka hana mu ganin laifukan su da aibata su ya Allah ka sa mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙon ka jikan mamatan mu waɗanda suka rigaye mu daga cikin iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da magabatanmu Allah ka gafarta musu Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh